Musa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari
da fatan an waye garin lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel jiya asabar hukumomin Afghanistan sun saka dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi don dakile kutsawa da Taliban ke yi kungiyar mai kirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin ƴan makonnin nan inda ta kai gab da babban birnin a cikin larduna 34 na kasar wato birnin Kabul mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa muryar Amurka cewa an sanya dokar hana fita a duk lardunan daga karfe 10 na dare zuwa karfe 4 na asuba amma banda birnin Kabul da Nangarhar da kuma Panjshir kungiyoyin yan ta'adda sun saba kai hare-haren ne cikin dare dan haka aka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare da zai taimaka ainin wurin dakile ayyukansu na tada zona tsayi inji Ahmad Ziyaziya Kungiyar Taliban ta kara kaimin kai hare-hare ne a farkon watan Mayu lokacin da Amurka da kungiyar NATO suka janye sojojinsu da suka rige Afghanistan tun lokacin ne kuma yan ta'addan suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da rigima ba yanzu a makon da ya gabata rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kwashe kashi 85 na sojojinta kana za ta kammala aikin zuwa karshen wata mai zuwa Yan sandan kwantar da tarzoma a Faransa jiya asabar sun fesa hayaki mai sa hawaye yayin da arangama ta barke a lokacin zanga-zangar kinjin dokokin COVID-19 da rigakafin ta a tsakiyar birnin Paris kamar yadda rahotannin talabijin suka nuna. Yan sandan sun nemi koran masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin kasa daga cikin babban birnin ta Gare Saint-Lazare bayan da masu zanga-zangar suka kayar da babur dauke da jami'an yan sanda biyu kamar yadda hotunan talabijin suka nuna. Hotuna sun nuna yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin haka kuma da kisiya barki tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga a daidai Cham Ellis inda suka harba hayaki mai sa hawaye kana aka dakatar da zirga-zirga ababen hawa kamar yadda hotunan suka nuna a wata zanga-zangar kuma da yan siyasa masu hakirar mazan jiya suka shirya a yammacin Paris masu zanga-zangar adawa da dokokin annobar coronavirus sun rike rubutu da ke cewa a daina mulkin kama karya sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu haka kuma an kwashe wasu dubun dabata daga inda suke a jihar Maharashtra a cewar jami'an India bayan da wani ruwan sama da iska mai karfi suka afka yankin har suka haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar kasa Prime Minister India Narendra Modi ya ce yayi matukar bakin ciki rayukan da suka salwanta hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimakawa aikin ceto da kuma kwashe waɗanda suka tsira masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan zai ci gaba da zuba har zuwa wani ɗan kwanaki nan gaba labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya nufi kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin ya haɗa kai da ƙawayensu akan damuwar karuwa ayyukan soji da China ke yi yayin da annobar coronavirus ta duniya ke ci gaba da raunata yankin wannan wata ziyara ce mai ma'ana Austin ya faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi zuwa jihar Alaska kafin ziyara sa yankin Asiya ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin a don haka babbar manufa ta ita ce ƙarfafa dangantaka a mako mai kamawa Austin zai ziyarci kasashen Singapore da Vietnam da kuma Philippines wannan ita ce ziyara farko da babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin Biden zai kai kudu maso gabashin Asiya haka kuma ta biyu da Austin zai kai a yankin Asia Pacific wanda ya kwanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatar tsaron Pentagon
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA inda muke tattauna matsalolin mata a Najeriya tare da manyan baki na. A yau na'urar magana tana hannun Hajiya Mero Muhammad Muji. Bari mu saurari ƙarin bayani.
Sannan abu na biyu da zan bada shawara ko kuma shine mata mu daina koyi-koyi. Babu wanda yake warware matsalar shi ta hanyar koyewa. Idan baka ji tsoron Allah da ya halicce ka ba, kar ka ji tsoron dan Adam. Kuma akwai abubuwan da Allah ya ce mu nemi haƙƙi a kansu. To tsoron me kake ji? Dan amma dan karta dai a ce kar ka je kai ka nemi haƙƙi saboda wai zai bata suna. Bata suna ba an bata ma yaro rayuwa. Ai kai sai dai a nemi hanyar da za a gyara ma wanda aka yi masa fa'i. Babban hanya ɗaya na gyara shine adalci. To kuma ba za mu yi adalci ma kanmu ba, za mu yi adalci ma wanda aka yi musu wannan ba, sai mun fito mun yi magana, sai mun fito mun nuna ba ma jin kunya abin da zai faru. Kunya me bayan an cutar da mutum? Idan kika yi gaba kika nuna cewa wannan abin da aka yi ba daidai bane, aka dauki mataki akai, wallahi wani zai ji tsoron yi. Saboda ana yi din ne ana tafiya banza, ana yi ya ci bulus ya ci banza. Shikenan gobe ma zai kara. Har yau ina faɗa cewa idan za mu kan mu gata, mata dole ne mu tashi mu kan mu gata. Babu namiji da yau zai kalli mace to a bainin jama'a ya ce zai mata fyaɗe, ba abin da zai faru. Dan Allah, muna jakai ne, muna dabbobi ne. Saboda haka dole ne mu mata, mu ma su ma mazan da duk wanda ya kamata, tunda a siyasance muna magana shugabanci, mu tsaya tsayin daka, mu ma muna son wasu positions da ya kamata a ce mu mun tashi. Kuma iyaye mata tabbata cewa an yi ilimi. Ilimi shi ne gishikin komai. In kina da ilimi dole ne ki fito a baki abin da ya kam ya dace a baki. Amma da zaran baki da ilimi sai a ce ba za a bayar ba don baki da ilimi. Saboda haka ni ina ganin shawara da zan iya bayarwa kenan, mata mu fito mu yi magana, mu fito mu yi ilimi, sannan mu daina kauda kai. Kunya Allah na tuba, an ce kunya mara kunya asara. Don me za a ji kunya wanda yake zaluntar yara, yana ke zaluntar mata, yana musu fyaɗe? Kunyan me za a ji? A fito a yi magana. Dole kamar kungiyar Rafa, ina ba ku shawara, rasa kuna ayyukanku, amma ya kamata ku dinga faɗakar da mutane mata cewa idan aka samu wani azzalumi a ci, kar a wani rufe-rufe, kar ba wanda yake samu wani daraja sai Ubangiji da ya halicce mu. Wani kunyan da zaki ji idan Allah ya niyyar ya walakanta mutum walakantacce ne. Wani kunyan da zaki ji idan Allah ya nufa ya daraja mutum, mutumin nan yana da daraja. Saboda haka mutum dan adam dan uwanki sai ba wani daraja ko ya walakanta wani idan Allah bai walakanta shi ba. Saboda haka dole ne mu bi hanyar da ya kamata, a kwato ƴanci, a dinga hukunci ga masu yin fyaɗe, shi ne zai rage da matsalolin mu na mata. Na gode. To, ƴan uwa, kun ji abin da Hajiya Mero Muhammad Muji ta faɗi. Duk dai ya koma kan cewa mu haɗa kanmu mata, mu kokari mu kawo wa kanmu ɗauki kamar yadda Lady Yasmin ta faɗi. Ɗaukin nan shine abin da zan tambaye waɗanda su ne ƴan siyasa a cikin mu yau. Ta yaya za mu yi ne, ba mu da kuɗi, ba mu da ƙarfi, ba mu da bakin magana, mu iya kawo ɗauki mu taimaka wa juna? Kafin nan, Sayyida Alaika ta ce tana da magana.
Ni abin da zan ce, dukkan mu dai Najeriya muna da addini. Akwai addinin Musulunci, akwai addinin Christianity. Kuma malaman mu suna iyakacin kokarin su akan wa'azi. Malaman Musulunci kamar mu Tijjaniya Muslim Women Development Association, abin da yasa aka kafa mana saboda ilmantar da matan mu musulmai da Tijjanawa. To su ma Christianity suna da irin wannan, duk kuma masu irin wannan laifin fa suna da addini. Kuma ba wanda addinin shi ya yarda da irin abin da ake fyaɗe addinin Musulunci bai yarda da shi ba, fyaɗe addinin Christianity bai yarda da shi ba. To ai ya kamata ni shawar da zan bayar, tunda abin yayi yawa haka, su malaman su ne ya kamata a hada da su, su bada shawaran yadda za a yi. Saboda su malamai suna da abin da za su faɗa akai. Ai su malaman Kristan da malaman Musulunci, ai dole su ne ya kamata su faɗi kowanne abin da Allah ya ce, kuma dukkan muna ƙarƙashin su ne. Ai ni abin da zan faɗa kenan.
To muna godiya Sayyida Alaika. Kafin Habiba ki ce wani abu, bari mu koma ga Hajiya Hawwa Bukar. Kin dade kin yi shekaru 30 kina gwagwarmaya a fagen siyasar kasar nan. Hajiya, an ce mata ba mu san juna. Yanzu ma har mun tashi daga neman kashi 50 cikin 100 na mukamai. ko da ta siyasa ce ko ta nadi na gwamnati mun koma kashi 35 din nan dai na da can da aka ce a bamu a lokacin da aka yi taron Beijing China to 35 din ma mun gagara samun shi saboda haka yanzu mun sauko daga kashi 50 mun koma wannan 35 din yanzu kuma kila ma mu koma kashi 10 sannan mu samu daidaitun da a majalisar wakilai yanzu dai mata 11 ne kacal cikin mutum 360 a majalisar dattawa cikin mutum 109 mata 8 ne kacal ne zuwa yanzu cikin ministoci mata guda 7 ba ma kai kashi 10 ba cikin 100 na mukamman ma wanda aka nada to yaya za mu yi mu magance wannan abu a wannan kasa ta mu
assalamu alaikum dan uwana mata na saki dawo ni a siyasance kafin bari dai kafin yi maganan abinda Madina take so magana akai akwai abu daya da yake damuna matan mu na arewa yanzu fi sabilillahi maganan shashayen nan naga ba wanda ya dauko shi ya kamata maganan shashayen nan ai wani abu a ce wai mata tana gida yanzu an daina shigo da codeine da menene benylin yanzu suna hada wani ba tramol ba akwai wani drink wai shi lakasera ake hada shi da wani abu da tonton asha fi sabilillahi kai yaushe ta tashi ta farga da za ta zo ta me za ta ga ƴaƴanta wannan abin da suke yake ne yanzu in kan kama da yake benylin din an datse ba inda yake shigowa to yanzu wannan kuma suka shigo matan mu ne kuma suke nuna ma yara to ta ina ne ma ta yaya za a yi bi a je a yi magance wannan abin duk wannan raining wannan kamar reni ne muke kawo kanmu mu mata a arewa kuma arewa ne fa kawai eh yaushe kuma a siyasance yanzu muka tashi mun ce muna neman wani abu wa ma zai kula da mu sai dan Allah rubu da su yan kwaya gafin da za a fada kenan because ba mu da kuma masu ilimin suna nan ba su so su fito kamar da Rufai gwamnan Kaduna his excellency yace masu wayayyu ba sa so su fito masu ilimi masu abin ba su shigo a siyasa saboda haka wannan tarkacen ne za ta diba kenan na zuba a siyasa you know wannan kuma gaskiya ne ya fada because mu ba wani elite da zai fito yace zai siyasa dan yana gudu kare ai kaza sai dai a zauna a ta magana to har yaushe wannan abu mazan kenan to mu matan fa you know to in muka dawo kuma yanzu bamu da wannan bamu da position bamu da shi ban san hanyar ma da zamu bi ma kamar da nace ni zan sake koma in don ta ni ne mu yi jama'iyyar mu ta mata kawai women congress in muka yi women congress din nan duk wani abin nan siyasa dan siyasa da zai fito ko wani wata jam'iyya da za ta fito in dai har akwai wannan kin ga saboda ba sa son mu yi karfi an cire ba women wing in kin lura duk wani din siyasa ba women wing da muke da women wing din mun dan karfi kadan to yanzu babu mu samu mu san yanda za mu yi women congress din na ko ta yaya ma kuma in an zo din a zo a tsaya a nan za ki mamaki mata za su iya ko da taro ne ko sisi ko nera muna tarawa kafin nan zuwa 2023 za mu yi wani abu za mu ci rashin kuɗi ne duk yake kama na wannan rashin kuɗi ne inda muna da kuma akwai manya-manyan mata yanzu wani masu kuɗin wanda sun muka fara wannan muka yi wallahi they are willing to support gaskiya in ba mu yi motsi ba to yaushe za mu yi ne ba wanda zai mana sai mu ɗin yanzu dole kin ga a kudu su ba su da matsala mu a arewan ne dai ana ta danne mu ana ta yanzu a kudun suka yi kukan kura shikenan za su abin nan a arewan mu yanzu dai wanda fitacciya dai mai kuɗi dai abin nan wanda zan ce tana da dan falaka da siyasa ita ce Bola Shagaya ita kenan amma kudu iriyar ranta suna da yawa you know kuma ita in mu zo mu same ta da yake ta yi harka da yan siyasa kila za ta taimaka mana to in ba mu yi motsi ba yaushe za mu yi babu kuma gaskiya fi sabilillahi in ba da ni dai kam ina ba da shawarar mu kaɗu mu yi kungiya zamu na mata ni shikenan women congress honestly in ba wannan muka yi ba yanda za su yi su ji tsoron mu kawai ni da abin da zan faɗa kenan
to yanzu dai an kai ga neman mafita mun kai ga neman mafita a yanzu ita ce dai zan ce bayan honorable Asabe Bilita Bashir sai Hajiya Hawwa Bukar domin su ne suka kwashi shekaru masu yawa suna gwagwarmaya cikin maza a siyasance a wannan ƙasa to ta ba da shawara sai mata su haɗa kai su kafa women congress amma su waɗanne shugabanni ne za su jare gaban Women Congress? Kina ganin idan mazan nan suka zo da irkekiyar jakar kuɗi, inji wani barista, suka miƙa wa ita wacce take shugaban Women Congress, ra'ayinta da na sauran masu goyon bayanta ba zai kauce ba? Kafin mu samu amsar wannan, bari mu koma ga Habiba, ta ce tana da magana.
To, game da abin da Hajiya ta faɗa, to gaskiya ne, amma kafin ma mu fara wani zance tukunna, ya kamata ku duba cewa duk wani abu dai da ya kamata za mu yi dai, ya kamata mu fara yi tsakaninmu. Kuma maganan canji a ƙasar Najeriya gaskiya abu ne da zai ɗau lokaci sosai. Masu cin zarafi, masu cin zali da sauransu ba dainawa za su yi ba. Yau da kullum ma ƙaruwa suke yi. To abin da ya kamata mu yi shi ne duk wanda zai ta san cewa ta samu matsala, ta fuskanta cewa an ci zalunta ko kuma an ci zarafinta, ta zo ta nemi mutanen manyan mutane da za su iya taimaka mata, ta buɗe baki ta yi magana, da in ba ta yi magana ba shi yake ba su ƙarfin giwa su ci gaba da abin da suke yi. Kuma sai sa na yadda da maganan da Hajiya ta faɗa, in mu mun samu namu ƙungiyar za mu iya daga wannan maganan, mu kwato mata incinta kuma mu yi mata abin da ya kamata. Domin haka sai sa yanzu nake son gaba ɗaya mata in dai har suna sauraron wannan shafin su sa wa ransu cewa za su ringa fitowa su yi magana, su taimaka wa sauran matansu, kuma su sa himma su gan cewa sun kwace wa junansu ƴanci.
Habiba Ahmed dai matashiya ce, ƴa ce gare mu, jika ce ma ga wasu mu anan, kuma amma tana aiki a ofishin Rafa. To ta yi magana, magana ta gaskiya duk mace ga rajista nan an buɗe. Wace ba ta iya maganin ta je ta rubuta dukkan damuwanta da sunan wanda ya aikata wannan mugun abu, za a ɗaga ma duniya a gani. So in yana da abin da zai kare kanshi da shi, sai ya zo ya fita ya je nemi hukuma shi ma ya kare kanshi. Amma an riga an tona shi a bainar jama'a, an san abin da ya yi, ko da cikin duhu ne ya fito fili. To Hajiya Hauwa Bukar, ta yaya mata za su iya magance wannan kwaɗayi na kuɗi, su kafa wannan ƙungiya ta yi tasiri?
To ni dai a nawa ra'ayin za sai mu sa zuciyarmu ne fa, indai muna son wannan abin ya gudana, za mu iya karban kudin mu kuma kiyin abin da suke so. Ai siyasan zaben baya na, ai mutane da yawa sun karbi kudin, mutane sun ci kudi kuma ba su zabi wanda suke so, ai suke so a zaba din, ba za mu iya yin wannan. Yana wannan ma a zaune take, yana wannan ma muhimmin abu ne. In muka yi haka dai zancen kuma kamar da nace, zuciyarmu za mu kai nesa, kuɗinmu za mu cire, ba za mu fidda maitanmu a fili ba. Amma kowa ya kawo jakan kuɗin nashi mu karɓa, za mu yi maka aiki, amma ba za mu yi ba. In ba haka muka yi ba, wallahi ba yanda za mu yi, sai dai muka yi ma kanmu faɗa. Mun ma kanmu faɗa, mun ma kanmu ƙiyamin lailito. Kuɗi kam za mu karɓa, don kuɗinmu ne, ina ya samo kuɗin? Kuɗin Najeriya ne, kuɗinmu ne za mu karɓa, kuma amma ba za mu zaɓe shi ba, kuma ba za mu yi shi abin da yake so ba. In ba haka muka yi ba, in ba mun tashi mun tsaya ba, ba yanda za mu yi wani magance wannan abu. Kuma ina so dan Allah tambaya, shin wai ita Habiba din menene Rafa suke, wani shawara suka ba gwamnati akan hukunta wayannan masu faɗin? Don ni inda ina gwamnati, wallahi kisa, hukuncin kisa zai kamata a musu, because sun riga sun ɓata rayuwar wayannan yaran. Kuma abun tosai ma ba yara mata kaɗai ba, har da maza. Ako yanzu wata makaranta na nan Abuja kwanaki da aka fitar a rediyo, ban san yadda aka kare da maganar ba.
Hajiya Umari, me ku ne shugabanni a wannan kungiya ta Rafa, kuma yawancin ayyukanku su ne kwato wa mata ƴanci da bi musu haƙoƙinsu? Na ga kin kagare ki ce wani abu, bari mu saurare ki.
A cikin wannan bill din akwai laifuffuka, sannan kowane laifi yana da hukunci, fyaɗe kisa ne. To amma ko yanzu an ce za a iya amfani da wannan bill din a kowane court a nan Abuja, amma duk da haka judges ba su amfani da shi. An gaya musu akwai procedure idan an passing bill wanda za a kai ma court, wanda za su rika amfani da shi. Ko lawyoyi da suka san kan wannan bill din suka je suka yi amfani da shi a court, sai judge ba san da shi ba. To a nan ma Abuja balantana a state akwai mataki sosai, sai dai kawai ba amfani da shi, implementation shi ne problem now.
Yau ma da waɗannan bayanai na Hajiya Umari ne, babbar jami'a a ƙungiyar Rafa masu ƙwatowa mata ƴanci da bi masu haƙoƙinsu, za mu dakata. idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora a madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hawwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka dauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Shirin mu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne. Ko zaka gabatar da kanka?
Sunana Muhammadu Indimi.
Ana cewa Alhaji Muhammadu Indimi Alhaji Muhammadu Indimi shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito
babana su suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu Maiduguri amma ba Maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zo ne suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri da yake background din shi na Kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar Hausawa Hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan Hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi Bahaushe ne ba a'a typical Bahaushe
to wasu kuma suna danganta ka menene alaƙar ka da jihar Gombe
kauna da zumunci saboda Abubakar Hashidu Allah ya ji kanshi da sarkin Gombe Shehu Abubakar shi ne alaka ta da Gombe shi yasa Gombe take second home a wurina
to gashi nan a jihar Maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kaman yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa
wallahi abu ne mai sauki jarrabawa ce daga Allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi
ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi to me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai
eto ka san kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi yasa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gugurmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta Qur'ani yara kanana za ka ga yaro kankani mai shekara 6 zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar Qur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna fada da wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary
ita wannan makaranta a ina take
tana nan a Maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi
Shirin namu kenan na yau. Sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya.
To a gaida Mallam Sale.
Thank you.
muka kawo ƙarshen